إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكى سدوا وأن مسلا شيء من البركة مسلا جن الحج محمد إنجمي أن الدبور أشكين قرن بيجو قري تجار برضو أيوة أشرن دشيدة قوات رمضان هجرة من صلى الله عليه وآله وسلم دو دا نهري ودو دا تلاتين دنيا وانكما يزو دي دي دا بير قوات انترى ميلادية دبوهي دبوما وانا مجلسي من البركة دمكي تفسير القرآن من قرما وانا هنا جكين تفسير سورة الحجر كما يمشي نجاج بيرم وانا شكرا kafin mu je ga ayoyin da zamu fassara wannan zama insha Allah, akwai wata baiwar Allah da ta rubuto take cewa dan Allah malam ka warware mun waɗannan matsalolin. Ta ce matsalolin su ne kamar haka, Allah ya gafarta malam, menene hukuncin auren mutu'a a musulunci, kuma shin da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam har yi bin duniya ana yi? Na uku ta ce ni ba zaura ce na taɓa yin aure na fita, sai gashi Allah ya haɗa ni da wani wanda nake so, sai dai kash mahaifina baya san shi. To sai shi mijin sai ya ce mai auren mutu'a, ni kuma gudun karin aikata zina yasa na amince. To sai na ji wasu malamai, malaman sunna, suna cewa ba kyau. Kuma sai wani malamin ya ce mun har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ana yi. Sai dai Umar yadda ya karɓi khalifanci ne ya hana, kuma malamin ya kawo aya a cikin suratul Nisa'i aya ta 25. To ina jin duk abin da ta tambaya din da mun yi magana a kansu, ban sani ba za ku iya tuna darasi na nawa ne. To ala ayyati halin ba na ga ya dace mu sake maimaita abinda muka faɗa, don duk abin da ta faɗa din nan kusan ba wanda ba mu tabo ba a lokacin, mun yi dogon bayani akan abin da ake cewa auren mutu'a da kuma haramcinsa a musulunci, da kuma sharrin da shi'a suke yi na cewa sayyidina Umar shi ya haramta. Muka kuma karanto hadisin sayyidina Ali wanda yake tsawatar wa Ibnu Abbas lokacin da yake yana fatawa makamanciyar wannan cewa halal ne, ya tsawatar masa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan a yakin Khaybar, ya haramta wannan da kuma naman jakin gida a yakin Khaybar, wanda muka ce hadisi ne da ahlul baiti su suka ruwaito shi, Al-Hasan da Abdullah ƴaƴan Muhammad ibn al-Hanafiya shi kuma daga babansa, wadan dukkan su wadannan ahlul baiti ne. Zuhri shi ya ruwaito shi daga wadannan mutane biyu, haka nan su Zuhri ibn Sufyan ibn Uyayna da Malik su suka ruwaito su daga Imam Zuhri, wanda wannan salsala ce da babu wanda ya isa ya ja bisa ingancinta. Ana nan hadisin cikin Sahih Muslim. Sauraka shi kansa Sayyidina Ali malumin ahlul baiti shi kansa ya haramta wannan saboda ya ji manzon Allah ya haramta. To ka zo ka ce wai Sayyidina Umar ne ya haramta, kaga irin kage ne da sharri da shi'a suke wa Umar, wanda Umar ba shi ya haramta wannan ba. Kuma a lokacinsa ba ma wato maganar auren mutu'a ma ba ta ma sha wasu ba, saboda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba a ci gaba da yi ba. saboda haka ina ganin ta je ta samu masu sai da kaset su gaya mata wato darasin da za ta samu wannan bayani cikakke, sannan in tana tare da wannan to maza ta rabu da shi domin ta yi gudun gara ne ta fada gidan zago. Abinda take guda ne ta fada cikin sa, auren mutu'a, auren wucin gadi, auren zina ne, ba aure bane. Ko su shi'a din, malaman shi'a din ba su dauke shi a matsayin aure ba, matar mutu'a ba matar aure bace, ba zauja bace, ba kuma mulkul yamin bace, ba zauja bace, ba kuyanga bace, wanda kuma su kadai ne aka halatta wa mutum ya biya bukatar ta hanyar su, kamar yadda Allah ya kitawa alladhina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghayru malumin faman imtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Saboda haka duk wani wanda ya nemi wata hanya daban ba hanyar ba waɗannan hanyoyin biyu ba, to dan ta'adda ne. Saboda haka ta yi gaggawar rabuwa da shi, kuma ba daidai ba ne ta yarda ta yi abu kafin ta yi tambaya, ta tambayi malaman sunna, domin ta san akwai malaman sunna kenan. Saboda haka take cewa sai ta ji malaman sunna suna cewa, to ya kamata tun farko ma ta tambayi malaman sunna din, tunda ita dai tun tashin ta ba taɓa jin wani auren wucin gadi ba. Abinda ta sani aure ne da ake yi kulla na dindindin, aure ne na mutuka raba. To kuma wani ya zo ya ce ku yi auren mutu'a kuma ki yarda, ya kamata da sai ki yi tambaya, kuma waɗanda ake tambaya su ne malaman sunna, ba shi wannan da yake so kawai ya more da ke ba. Ya tsotsa kwallon mangwaro ya jefar, ya tsotsa mangwaro ya jefar da kwallon, ya huta da kuda. Ya kamata ki je gurin malaman sunna ki yi tambaya. Sai kuma wanda yake tambaya ta biyu game da wato karbar bashin banki, idan mutum yana da bukata ko ta gida ko zai je hajji ba ya da kuɗi ko wani abu kama da haka, shin matsuwa za ta isa ya karbi bashin banki ko ya yi jari? Idan ba shi da jari zai iya karbar bashin banki saboda matsuwa? To wannan magana alal haƙiƙa maganar gaskiya shi ne babu yadda za a yi ka nemi abin da yake arziki na Ubangiji ta hanyar haram. Duk abin da Allah ya haramta to ya haramta, ba kuma yadda za a yi ka samu alheri a cikinsa. Allah cewa yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi sadaqat, duk abin da yake na riba da riba a ciki Ubangiji yana bice masa albarka. To wani jari za ka samu ta hanyar abinda Allah yake bice masa albarka? Waɗanda suke cin riba yaƙi suke da Allah. Yaƙi, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi. Wani ya ce in ba ku bari ba to ana shelanta muku ku fito na ku yi fito na fito da Allah. Waye zai iya faɗa da Allah? Saboda haka duk sanda kake cikin kunci to ba hanyar Allah za ka saki ba, ƙara riƙe Allah za ka yi, ƙara tsoron Allah za ka yi, sai ya samu maka mafita, ba wai saba masa za ka yi ba. Allah cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya sa masa mafita kuma ya bashi arziki ta inda baya tsammani. In aka nuna maka haram ka ce a'a, Allah ya haramta wannan to ba zan karba ba, ka sa tsoron Allah a zuciyarka sai ka ga wani arziki na Ubangiji ya zo maka ta inda baka tsammani. Allah na cewa law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ubangiji ya ce da a ce mutanen alkaryatu sun yi imani, sun yi imani, sun ji tsoron Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, da mun bude musu albarkatai ta sama ta kasa, wato da sun ci arziki ta sama ta kasa idan sun yi imani sun ji tsoron Allah. Saboda haka in kana son ka samu taimako da agaji na Ubangiji to ka sa takawa a cikin zuciyarka. Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Hudhaifa ya ruwaito shi, Jabir ya ruwaito shi, ya zo ta hanyoyi daban-daban. Manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna ruhal qudus nafata fi ru'i أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء رزق الله أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال بمعصيته منذ صلى الله عليه وسلم يكيشي وملائكة جبريل يا قيام يا من وهي نتشي وباب وتليد ذات موت سيتا قلقلي أرزك انت سيتا تشيني أرزك انت قبعنا ba wanda zai mutu bai gaba cinye arzikin sa ba yace to ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman arzikin ku fattaqullaha wa ajmilu fi talab kada jinkirin arziki ya sa dayan ku ya neme shi ta hanyar sabon Allah kada kaga cewa har yanzu baka samu ba ko har yanzu baka da shi wannan ya sa ka nemi arzikin ta hanyar sabon Allah fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyati abinda Allah yake da shi na arziki ba a neman shi a same shi ta hanyar sabon Allah saboda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa komai ubangiji ya riga ya rubuta ya kaddara ya kasafa saboda sa tsoron Allah a zuciyarka lokacin da abubuwa suka yi maka tsanani suka yi maka tsauri roki Allah shine mai kowa mai komai shike bayarwa shike hanawa shike yalwatawa shike kuntatawa komai nashi ne mulkus samawati wal ardi nashi ne sauraka nema a gurin shi tashi tsakar dare yi salloli yi sujjada yi addu'a Allah kai ne mai kowa mai komai Allah mulkin samai da kasa duk a hannunka suke Allah arzikin sama da kasa duk naka ne in ka ga dama ka azurta mutum a kowane lokaci kana yi azurta shi Allah ka fitar da ni daga cikin kuncin da nake kai addu'a ba wai ka ce to tunda ka gwada hanyar halal baka samu ba to bara ka dan kwamfushi hanyar haram din wataƙila ka samu ta nan saboda haka ba gurguwar fatawa ce a ce maka wai in ka shiga kunci to ka nemi mafita ta hanyar haramu wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa warakar al'umma ta ubangiji bai sanya ta a cikin abin da ya haramta musu ba wani yazo ya ce maka rashin lafiyar nan ba za ka warke ba sai ka sha giya sai ka ce to tunda akwai matsuwa ba komai a sha giya din a'a ba za ka samu waraka anan ba fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyati za mu ci gaba da tafsirin suratul hijr inda muka tsaya akan fadar Allah madaukakin sarki wala qad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim aya ta 87
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim wala qad إنك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين
نعم الله يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني حقيقة من باك آيوي بقوي ودن دأكي ميمي تكراتنس والقرآن العظيم دكما القرآن ميكرمه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم كدك زر إذا ننكا zuwa ga abinda muka jiyar da wasu dangogi daga cikin su dadi da shi wala tahzan alaihim kada kai bakin ciki akan su wasfid janahaka lil mu'minin ka kaskantar da kanka ga mu'minai ubangiji madaukakin sarki yayi maganar halittar sama da ƙasa da abinda ke tsakanin su da gaskiya wanda muka yi bayani cewa duk abin da yake sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su duk da gaskiya ubangiji ya halicce su kuma babu abin da yake gudana a cikin halittar Allah face yana gudana ne bisa yadda ubangiji madaukakin sarki ya tsara shi da zarar aka kawar da aka kauce wa tsarin Allah to za a shiga matsala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana ganin yadda kafirai suka sako shi a gaba suke tsangwamarsa suke takura masa suke takura mabiyansa suna masa izgili su yi wa alqur'ani izgili, su yi wa musulmi izgili. Gashi Allah ya gaya masa cewa komai da gaskiya ya halicce shi, kuma ya gaya masa ya halakar da waɗanda suka yi wa annabawa izgili a baya. To kada manzo sallallahu alaihi wasallama ya damu ganin cewa gashi shi ana ta yi masa izgili, kuma waɗanda suke masa izgili din ba abin da ya same su. Shine Allah madaukakin sarki ki lallashin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da waɗannan ayoyi yake gaya masa kyautar da ya yi masa da duk tafi abin da suke tinkaho da shi. Dan duk abin da suke tinkaho da shi wani abu ne na jin daɗin duniya, anan za su gama morarsa, anan za su bashi. Amma Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar alqur'ani, ya bashi kyautar da babu kamarta, babu wacce ta kaita, ya sa shi cikin ni'imar da babu kamarta shi da waɗanda suke mabiyansa. Ya ce wa laqad atainaka sab'an, sab'an din da mun yi magana a jiya a kan cewa malamai sun kasu gida biyu, wasu suka ce asab'u tiwal, surorin nan guda wato bakwai, guda bakwai dogaye na farko daga Baqara zuwa suratu Bara'a. Wasu suka ce su ne ake nufi da sab'an minal masani, wasu kuma suka ce ana nufin alqur'an, ana nufin fatiha, ana nufin suratul fatiha. Wanda wannan magana ta biyu ita ce hadisi ya zo da ita. To daman idan aka samu sabani wajen fassara wata aya, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, sai aka samu wata fassara daga cikin fassarori hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo akan ta, to kaga wannan ita ce daidai, an samu abin da ya kamata a rike kat, a bar duk wata jahiliya. Saboda koda a ce wasu manya an ruwaito cewa sun fassara ayar da cewa sab'an minal masani, ana nufin as-sab'u tiwal, ana nufin ayoyi surori bakwai na farko masu tsawo. To yanzu ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yace as-sab'ul masani tace suratul fatiha, suratul fatiha hiya as-sab'ul masani alladhi yutituhu al-qur'an al-azim, ita ce sab'ul masani. Je muka karanta hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla da hadisin Abu Huraira ko hadisin Ubay ibn Ka'ab, wanda duk suna tabbatar da haka. To daman sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita take fassara alqur'ani. Allah madaukakin sarki ya saukar masa da alqur'ani don yayi bayani, nazzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, ubangiji ya saukar masa dai don yayi bayani. To cikin irin bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi, ya fassara wannan sab'an min al-masani da cewa fatiha ake nufi, kaga magana ta kare. Sannan waɗancan asabu tiwal da ake ta magana dukkaninsu surori ne madaniya, duk a makkiya abin afuwar madaniya, duk bayan hijira Allah ya saukar da su lokacin annabi ya yi hijira zuwa madina. Wannan kuma sura ce makkiya, kaga sura ba za ta tana magana akan wani abin da tukunna ma bai sauka ba, ya za a ce an bashi abin da tukunna ba ba shi, sai an bashi din sannan kuma a ce an baka. A nan Allah yana faɗar cewa ya baka. Surorin kuma da aka ce su ake nufi a nan a lokacin da wannan aya ta sauka su ba su sauka ba, kaga wannan ma zai ƙara ƙarfafa cewa a nan fatiha ake nufi, dan fatiha makkiya ce, a makka aka saukar da ita. Jiya mun yi magana akan ayoyinta bakwai ne, sawa'un ka lissafa da bismillah ko baka lissafa da bismillah ba, wanda muka ce rashin shigar da bismillah a cikin jerin lissafin ayoyin fatiha wannan shine daidai, sama da cewa bismillah tana cikin fatiha. Shi yasa malamai suka yi ijma'i akan rashin karanta ta, mai sallah dan bai yi bismillah ba a cewa sallar shi ta baci. Malamai sun yi sabani shin zaka bayyana bismillah lokacin da zaka yi fatiha ko ba zaka bayyana ba, wanda hadisai inda suka fi rinjaye suka fi karfi shine zaka yi bismillah a koyi ba a bayyana ba. Za a yi bismillah din mustahabi ne, sunna ne, amma ya zamana a koye ba a bayyana ba. Wannan su ne za su haɗa kan hadisan da suka zo a kan wannan babin. Saboda haka ana karanta bismillah kafin a shiga sura, kamar yadda ake karanta bismillah kafin a shiga kowace sura. Kowace sura tana da dauke da bismillah, kamar da suratul Bara'a wanda tana haɗe ne da suratul Anfal, amma duk sauran suna da bismillah. Sai dai al-lissafi ita zaman kanta take cin gashin kanta take, ba al-lissafi ayata daga cikin ayoyin sura. Saboda haka siratal ladina an'amta alaihim ya nan ayar ta tsaya, sai kuma ghairul maghdubi alaihim waladdallin, sannan kuma ita ce aya ta bakwai. Sannan hadisin Abu Huraira da Bukhari ta qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al, yana tabbatar da wannan lissafi din, domin in ka dauki fat bismillah a cikin jerin gwanan adadin ayoyin abin nan Fatiha to rabon ba zai yiwu ba sai ka ga rabon bai yiwu ba bayan kuma gashi Allah ya ce ya raba Fatiha tsakanin sa da bawa nisfain rabi rabi wato kowa ya dau rabi to amma in ka cire ta ka sanya ayar karshe doguwar a matsayin ayoyi ne guda biyu to za ka ga rabon ya fito fili to wannan yana nuna girman suratul Fatiha saboda ta kunshi dukkan abinda alqur'ani yazo da shi duk abinda alqur'ani yayi magana akan sa to suratul fatiha ta tabo ta yi ishara zuwa gare shi shi yasa ake kiranta ummul kitab domin ita ce kusan ta kunshi dukkan abubuwan da alqur'ani ya kunsa ta kunshi abinda ya shafi tauhidi tauhidi da kashe-kashen sa gaba daya tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat ta kunshi ishara zuwa ga ibada abinda ya shafi ibada ta kunshi ishara zuwa ga abinda ya shafi kissoshin annabawa da zamantakewa tsakanin mumini da wanda ba mumini ba da yadda Allah madaukakin sarki yake taimakon muminai da kuma yadda yake karya azzalimai wanda alqur'ani ya kunshi irin waɗannan kissoshi saboda haka sai ta kunshi dukkan muhimman kanun labaran da alqur'ani ya zo da su shi yasa ake kiranta ake kiranta ummul kitab to falalatta ta zo daga cikin abubuwan da suke nuna falalatta akwai wannan ayar ita kanta mun yi cewa laqad atainaka hakika mun baka sab'an min almasani ayoyi bakwai wanda ake maimaita karatun su alqur'ani Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da cewa shi ma masani ne wato ana maimaita karatun sa kamar yadda ake maimaita karatun suratul fatiha shi ma alqur'ani ana maimaita karatunsa Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu qulubul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu qulubuhum wa juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah kaga ubangiji madaukakin sarki sai sifanta alqur'ani da cewa kitaban mutashabihan mathaniya littafi ne wanda yake kama da juna wato yana gaskata juna baya warware juna baya tunka da warwara sannan masaniya ne wanda ake maimaita karatunsa to kaga ashe ita ma Fatiha wani bangare ne na alqur'ani shi yasa min tazo anan sab'an min almathani shi yasa wasu malaman suka sanya kalmar wato almathani din cikin sunayen alqur'ani don Allah ya kira shi mutashabihan masaniya nan kuma aka ce sab'an min almathani kaga kenan ita Fatiha wani bangare ce ta Alqur'ani sai kuma ubangiji yayi azafin wal Qur'ana cewa ita tana cikin Alqur'ana wannan shine malamai suke kira aful am al khas bayan an fada abu a kebe sannan kuma a fade shi a dunkule wancan da aka kebe shi an kebe shi ne saboda a ƙara nuna maka muhimmancin sa wa illa yana cikin Alqur'ana al azim sannan kuma aka sifanta Alqur'ani da al azim da cewa mai girma ne waye yake sifanta alqur'ani da mai girma shine Allah Allah shi ya sifanta alqur'ani da girma kowane abu kowane mai sifanta abu yana sifanta shi da girma gurgurdan yadda shi yake in ka ga abu ka ce babba ko yaro ya ga abu ya ce wannan babba ne ta yi kuma babba ya ga shi kuma ya ga ba babban bane ko a kawo wani kullun kudi kai da baka saba ganin kuɗi an kawo wani babban kullun kuɗi wani kuma da ya saba ganin kuɗi ce kai wannan mai wani ai ba kuɗi bane kai a gurgurdan yadda ka saba rike kuɗi a gunka babba ne amma shi yadda ya san kuɗi ba babba bane to nan ubangiji ne da kansa wanda babu wanda yake da azama sama da tashi ba wanda yake da girma sama da tashi amma kuma ya sifanta alqur'ani da cewa babba ne kaga babu shakka wannan sifa ta kai matuƙa wajen girma kamar yadda annabi Allah madaukakin sarki ya sifanta halin annabi sallallahu alaihi wasallam da girma wa innaka la ala khuluqin azim don haka babu wani yabo da yake sama da wannan da zaka yi manzon Allah babu yabo sama da wannan da Allah ya masa domin Allah al-azim idanuwan ka ga abinda muka jiyar da wasu nau'uka wato dangin mutane daga cikin su dani da shi bayan Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam baiwar da ya masa na bashi alqur'ani sai ce to kada ya rika zira ido yana kallon waɗanda Allah ya ba su ni'ima ta nan duniya da yadda suke holewa suke sabon Allah suke cashewa suna rakashewa kada wannan ya dame shi shi Allah ya ba shi abin da ya fi nasu girma ya ba su ya ba shi ni'imar da ta fi tasu don haka su ba komai bane mata Allah ya ba su shi yasa ya sifanta abin da mata ma matta'na bihi, duk abin da aka ce mata' ne to zai zo ya wuce, ba mai dorewa bane, ba mai dadewa bane. Iya moriyarsu shi ne iya rayuwar da za su yi a doron ƙasa, sauraka iya shekarun da za su yi a bayan ƙasa, iya abin da za su mora kenan. Kaga wannan ba morewa bace ta har abada. Kai Ubangiji ya baka abin da ya fi nasu, shi ne Alƙur'ani, shi ne shiriya. Ubangiji ya baka shiriya, ya baka kundin shiriya, ya baka tsarin rayuwa, sauraka ya baka ni'ima da tafi tasu, kada ka tsaya ka waiwai nasu. Shi ya sa wasu malamai suke cewa wanda Allah ya bashi Alƙur'ani da fahimta Alƙur'ani da sanin menene Alƙur'ani, kuma ya tsaya yana jinjina ma wani saboda Allah ya bashi duniya, to wannan ya girmama abin da bai kamata a girmama ba, ya wulakanta abin da ya kamata a girmama. Allah ya bashi abin da ya kamata ya girma shi ne Alƙur'ani da saninsa da fahimtarsa da aiki da shi, kuma sai ya rena wannan, ya riƙa ganin girman abin da ba komai ba a wurin Allah. Sannan wasu malamai suke cewa har ila yau in kana son ka samu fahimtar Alƙur'ani, to kada duniya ta tsune maka ido. Wanda duk yake so ya samu fahimtar Alƙur'ani, to kada ya sa in duniya a gaba, ya fita batun duniya, abinda Allah ya bashi ya karba, abinda bai zo masa ba kada ya sa wato kwaɗayinsa a zuciyarsa. Wannan zai sa ya fahimci Alƙur'ani. Shi yasa da Ubangiji ce wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'ana al azim, sai ya kawo hani kuma la tamuddanna ilayka. Don haka in kana so ka san Alƙur'ani ka fahimce shi, to kada ka sa kwaɗayin duniya a zuciyarka, ba za su halu ba. In ka sa kwaɗayin duniya a zuciyarka, to shikenan sai ka rasa Alƙur'ani. Kamar wanda yake ji da ji abin da jiji da kai da nuna isa da girman kai, shi ma wannan baya fahimtar Alƙur'ani. Ban ce ba zai haddace shi ba, ta yi haddace, amma ba zai fahimce shi ba. Fahimtar Alƙur'ani da ayoyinsa, fahimta ta ƙwarai, to sai ga wanda ba ya da girman kai. Domin Ubangiji shi ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq, zan kawar da ayoyina, zan kawar da waɗanda suke girman kai a doron ƙasa ba bisa gaskiya ba daga fahimtar ayoyina. Shi yasa lokacin da wasu suka sifanta Ibn Taymiyyah da cewa ai yana da girman kai, wasu malamai suka yi musu raddi cewa ya akai to ya fahimci Alƙur'ani haka ko sama da yadda kuka fahimta? In yana da girman kai ba zai fahimci Alƙur'ani haka ba. Amma mutumin da Allah ya bashi Alƙur'ani ya fahimce shi, ba dungu da saƙo na Alƙur'ani, ba ya kutsawa, ya fito maka da gwalagwalar da ke ciki, ba inda bai shiga ba, kuma ka ce wai yana da girman kai? Allah ya ce mai girman kai ba zai samu wannan ilimin ba, shi kuma gashi ya samu. Kaga wannan shaida ce cewa ba ya da girman kai. To shine nan Ubangiji yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Azwajan ana nufin asnafan, wato wasu dangogi, wasu nau'uka, tunda ba kowa ne yake da jin daɗin ba. Wani kafirin yana nan, gashi nan kafiri ne, kafir ne ma, amma kuma ya fi kowa baƙin talauci. To kaga wannan ba a ma ce ka tsaya ka kalle shi ba, tunda me za ka gani, talaucin ko kafircin? Haka ba ma abin da za ka kalla. Nan ana magana wanda yake kafirci, yake ta'addanci, yake zalunci, yake fasikanci, bajirci, saban Allah, kuma gashi yana da wata ni'ima, Ubangiji ya bashi wata dukiya. To kada wannan ya tsone maka, in kanka damu, kada ka riƙa cewa yaya shi haka, gashi abin da yake, kuma gashi yadda Allah ya bashi ni'ima, ya bashi jin daɗi. Wannan mata'ul hayatid dunya ne, jin daɗi ne na rayuwar duniya, ba komai bane a wurin Allah. Wannan kada ya dame ka, ka tuna abin da Allah zai baka shine yafi. Wannan kyale-kyalen duniya ne, wata walƙiya ce, yanzu zaka neme ta ka rasa. Da an yi jana'iza shi, shikenan maganarsa ta kare. Da zarar kuka dawo daga raka shi, aka turbuke ƙasa, aka binne shi, shikenan watakila ma tarihi ba zai ƙara tuna shi ba. Ba ma za a ƙara ambatan shi ba, za a ƙara tuna shi ba. Sannan kuma ya tafi da guzurin da ya yi a nan duniya. To kaga ashe ba abin birgewa bane. Shine a cikin suratul Taha Ubangiji da yake cewa wala tamuddanna ilayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Yace kada ka zura idanka ga abinda muka wato ni'imta wasu dangogi, wasu nau'uka na mutane daga cikin su, zahratal hayatid dunya ne, wani kyale-kyale ne, furanni ne na duniya, wanda da anjima za su zankwashe, su yankwane, su bushe.
linaftinahum fihi, kuma mun ba su dan mujarrabe su ne, mu fitine su ne, ba wai dan sun fi soyuwa a gurinmu bane, a'a, dan mu ƙara fitina su da wannan. Allah madaukakin sarki yana cewa zarni wa man yukadzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu wa umli lahum inna kaydi matin. Ka kyale ni da wanda yake karyata alqur'ani, zamu yi musu talala, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu, Allah ta yadda ba za su ta inda ba su sani ba, wa umli lahum, ina musu shibtani, ina jinkirta musu ne, inna kaydi matin, lalle kaydi na kan karfin kaydi, randa ubangiji ya kama su ba za su ji dadi ba. Saboda haka wannan abin da zaka gani na kelekele duniya kai ya ruke ka, shi yasa Ibn Abi Hatim ya kawo a cikin tafsirin sa daga Hisham Ibn Urwa daga babansa Urwa Ibn Zubair, daya daga cikin manyan malaman tabi'ai kuma daya daga cikin manyan malaman Madina guda bakwai, Urwa Ibn Zubair, Urwa yace Urwa ya kasance idan ya shiga wajen ashabun duniya, ma'abota duniya masu jin daɗi, yana dawowa ya shigo gida ya duba gidansa, ya ga gidansa haka kamar kango, duk babu waɗannan kayan alatu din, nan da nan sai karanta wannan ayar, wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa wa amur ahlaka bis salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa sayati as salatu as salat yarhamukum Allah. Allah ce kawai ka umarci iyalanka ku yi sallah, nahnu narzuquka, mu za mu azurtaka, mu za mu baka arzikin, mu za mu baka, wal aqibatu lit taqwa, karshen al'amari yana ga masu tsoron Allah. Sai tanda ne ya tare iyalansa ce kai ku zo mu yi nafilbul, saboda haka idan duniya ta sako ka gaba, to kana da, in kai mumini ne, kana da abin da zai sanyaya maka zuciya, wanda duniya za ta sako shi gaba ya je ya rataye kansa ko ya daba wa kansa wuka ko ya sa bindiga yau, wannan bai san Allah ba. Amma mumini da ya san Allah, duniya ba za ta rude shi ba, ba za ta fitine shi ba, ba za ta sako shi da kai gaba ba, har ta kai shi da halaka. Shi yasa Manzo sallallahu alaihi wa sallam duk yadda Allah ya ba shi mulki ba wannan ne a gabansa ba, saboda haka bai shimfiɗa wa kansa, wato sa wa kansa fata da kwaɗayin duniya ba. Sayyidina Umar ya shiga wajensa kamar da yake cikin Sahih Bukhari, hadisin Abdullahi ibn Abbas, ya shiga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yaye ta cewa manzo Allah saki matansa, ya je domin ya tabbatar da cewa haka ne ko ba haka bane. Da ya samu iso ya shiga inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake, sai ya same shi a kwance akan wata tabarma, tsurar tabarma, tabarma zalla ko dan kyalle irin wannan da suke kai babu, saboda haka tabarmar ma har ta yi dabbara dabbara a cikin sa. Sai na Umar ya dubi gurin ya ga duk babu wani abu, sai wani damin hatsi can, damin abin nan can, da wata yar sanka a rataye, sai ya fashe da kuka. Manzo Allah ya ce, me kake wa kuka ya Umar? Umar ya ce, na dubi abin da kake ciki, na tuna kuma irin yanayin rayuwa da Kisra da Kaisar suke, wato sarakunan Farisa da Rum, wato yadda Allah ya shimfiɗa masu duniya, kai ka fi cancanta a baka wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zaune ya ce, awa fi shakkin ibn al-Khattab innama ula'ika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya. Yace kana shakka game da sha'anin Allah ne ya dan Khattab? Yace waɗannan mutane ne da Allah ya gaggauto musu jin daɗin su na duniya nan. A wata riwaya cikin Sahih Muslim yake cewa, amma tarda an takuna lahum ad-dunya wa takuna lana al-akhirah, ba za ka so a ce su rike duniyar ba mu muje da lahira? Yace bala ya rasulullahi, to haka abin yake, kika kwantar da hankalinka. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama rayuwarsa ta zama rayuwa ce, ba za ka ce masa talaka ba, ba za ka ce masa mai kuɗi ba, ya haɗa wato kyauta, ya haɗa dukkan wani nau'i na kyauta da sakin hannu da mai kudi zai takama da shi manzo Allah yana da sama da nashi sannan hakuri da juriya na wanda talaka zai yi annabi yana da sama da nashi saboda haka yana da shukrul aghniya sannan kuma yana da sabrul fuqara shi kadai duk ya hada wannan haka ba za ka cewa annabi fakiri ba akwai wani hadisi yana cewa Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahshurni fi zumratil masakin to bai inganta ba annabi ba fakiri bane wa wajadaka dallan fa aghna wajadaka a'ilan fa aghna ubangiji ya bashi wadata ya bashi wadata zuci sannan ko bai bashi a talauce ba ta yadda za a zai galabaita ko ya zo yana bara ubangiji bai bashi sai dai duk abinda zai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama to na al'ummar sa yana cewa annabi yu aula bi kamar da Allah ya ce annabi yu aula bil mu'minin min anfusihim yace idan aka kawo mamaci in ana shirin shi bashi ku zo in biya in abiya bar wani abu kuma aje a raba magadansa in an bar bashi fa ana aula bi a kawo ni zan biya in kuma ya bar wani abu to ka a ce a kawo wa manzon Allah a'a ku kuje ku raba magadansa yace annabi yu aula bil mu'minin min anfusihim don haka annabi sallallahu alaihi wasallama bayarwa yake shi yasa sayyidatuna Aisha ta ce sai ayi wata daya biyu ba a kunna wuta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a ci dabino da ruwa innamal aswad innama humal aswad a ci a jefa dabino a kora da ruwa ba wai dan babu ba saboda kawai bai damu da duniyar bata dada shi da kasa ba bai dauke ta komai ba to wannan duk bin umarni ne da ubangiji yake masa la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhu wa la tahzan alaihim kada kai bakin ciki akan su wato kada bakin ciki ya nemi ya kashe ka saboda sun ki shirya shiryar da su a hannun Allah ne in ya ga dama yau duk sai su zama mu'minai amma dan ba su zama mu'minai ba to kada ka damu ubangiji madaukakin sarki yana ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam fala allaka baqi an nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa yanzu shikenan sai ka kashe kanka a bisa bin diddigen su dan basu imani da wannan hadisi ba saboda bakin ciki wato da wannan alqur'ani dan basu yadda ba sai ka kashe kanka la allaka baqi an nafsaka alla yakunu mu'minin in nasha nunzil alaihim ayatan min as-sama'i fa dhallat anaqum laha khadi'in Allah yake cewa yanzu ka kashe kanka saboda basu zama mu'minai ba ka riga kwana da bakin ciki kana tashi da bakin ciki wanda zai iya jawo maka ko hata ta ko wani abu dan basu yi imani ba ubangiji yake ga masa yace inda mun ga dama sai su yi imani ko ta karfi ne sai mu saukar da ayar da za ta tirsasa su ta yadda ba makawa kawai sai sun yi imani yanzu Allah ya ga dama ba sai ya saukar da wata wuta ta rika bin mutum ba ko kai imani ko kuna da gudu su Abuja da su imani wallahi wanda zai ja kuma sai Allah ya kyale su saboda shi musulunci su ake ka mika wuya yadda sama da kasa suka ce qala ta ataina fa'in kai ma ka mika wuya kana so ba wai a tilasta ka ba wannan ne zai nuna cewa kana san Allah bambancin mai san Allah da wanda baya san Allah mai san Allah shi bisa soyayya da biyayya da shauki zai yi wa Allah ibada wani kuma ba bisa wannan ba ko a cikin musulmi za ka samu wani shaukin sa ga Allah da biyayyarsa ga Allah ta fita wani wani za ka samu yana nafila yana azumi yana karatun Qur'ani dan Allah ya bashi wani abu wannan dan Allah zai zama daidai da wanda yake yi ba don komai ba sai dan Allah akwai wanda zaka ga yana yan nafin fulu ko yana wasu yan azumin muka amma saboda wai ko kasuwancin sa ya rika ya gudana ba matsala ko saboda yana neman aure kada ya samu matsala ya samu ko kaza wato yana so ne yayi wannan ibadar dan wani abu da zai samu a nan duniya to kaga ba dai yake da wanda zai yi kaga wannan daidai yake da wanda zaka dauko shi aiki yayi ta maka aiki ka ganshi yana ta gubi amma fa ba dan kai yake gumin nan ba dan zaka biya shi to kaga bambancin wanda yake ibada dan yana san Allah da kuma wanda yake yi dan kamar haya kamar aikin laboranci aka dauke shi kawai sora kada ubangiji ya ga dama sai ya sa kowa ya zama mumini amma sai bai ga dama bai ga dama ya haka ba Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك بالنبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وإن جئت من سن كان جندا موى game da maganganun da suke fada na izgili na zagi na batanci na kafirci wannan yana damunka Allah ya ce fa innahum la yukadzibunaka su sun san kai ba makaryaci bane wannan sun sani a ransu walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun kawai dai azzalimai suna ja ne da ayoyin Allah amma su sun sani a tarihin ka baka taba yi ma wani daga cikin su ƙarya ba yau ya zaka sashi kana yi wa Allah ƙarya Allah ce fa in kadzabu faqad kuzibat rusulun min qablik in sun ƙaryata ka to gabanin ka an aiko manzanni su ma sun ƙaryata su kada wannan ya dame ka ba kai kadai farau ba akwai waɗanda su ma haka ta same su fasabaru ala ma kuzibu wa uzu suka yi hakuri bisa ƙaryatawar da aka yi musu aka tutar da su hatta atahum nasruna har nasarar mu ta zo musu wala mubaddila li kalimati llahi abinda ubangiji ya riga ya kaddara ya zartar babu wanda zai iya canza shi wala qad ja'aka min naba'il mursal kuma labarin manzanni da yawa ya zo maka ka ji labarin annabi wane ga yadda ya da mutanansa ga yadda Allah ya yi da su kai ko annabi wane ga yadda Allah ya da mutanansa ga yadda karshen su ya kasance duk ka samu wannan labarin haka ba kai kadai abin yasa ya shafa ba kullanna qussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak dan mu kwantar maka da zuciyar mu kwantar maka da hankalinka muke baka labarin annaba Allah ce in kana kabura alaika yaradu idan bijirewar da suke yi maka tana damun ka ta maka girma abin yana ci maka tuwa kwariya to idan zaka iya ka samu tsanin da zaka hau sama ka zo musu da ayar da suke so ko ka yi rami kasa ka tafi ka zo musu da ayar da kake so sai ka yi Allah ce walau sha Allah la jama'ahum ala al-huda da Allah ya so sai ya hada su duk su zama mu'mini da Allah ya so sai kowa ya zama mu'mini wala sha'ara kuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'mini da Allah ya so kowa da kowa a doran kasa sai ya zama mu'mini haka ba za ka tilasta wa mutane su zama mu'mini ba don haka shine ubangiji yake gaya masa kada ka kashe kanka fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kada ka tafiyar da kanka a mufi saboda ganin cewa sun ki imani wannan ba a hannun ka yake ba a hannun Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam kullun cikin damuwa yake wannan kuma yana nuna maka rahama da take cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam baya so a ce ga wani cikin wannan al'umma ya shiga wuta kamar yadda yake sifanta kansa yace misali na da ku kamar misali lokacin yana zaune da sahabbai irin kwaran nan fada wuta yana ta zuwa ana bige shi yana ta zuwa ana bige shi sai da ya fada cikin wuta ya soye sai manzo Allah ya ce kun ga misali na da ku kenan yace kun ga yadda wannan kwaran yake ta zuwa ana ta korarsa sai da ya fada wuta haka ni ma nake ta kokarin kare ku ku fada wuta amma sai wasu ku sun tsunduma ciki Allah ya kiyaye mu haka annabi sallallahu alaihi wasallama harisun alaiha abin nan kamar da Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim manzo ne wanda ya zo daga cikin ku azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahalar da ku to babba ne a gurin sa babba ne a gurin sa shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam da dama baya da'a ga wasu shawarwari da ake kawo dan kada abin ya zo ya mana yayi mana girma wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anittum da zai yi muku da'a cikin duk shawarwarin da kuka kawo to da abin ya wahalar da ku da ya gagare ku shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ya ayyuhan nas innallaha farada alaikum al-hajj fa hujju Allah ya farlanta muku haji ku yi haji sai wani daga cikin sahabbai ya tashi ya ce afi kulli an ya rasulullah duk shekara ne zamu je hajjin nan manzo Allah ya shiro ya gane shi ya kuma tashi ya rasu a fi kulli abin manzo Allah ya kaba bai ji shi ya kuma tashi na uku annabi ya ce law qultu na'am la wajabat wa la basata da na ce eh da ta zama wajibi Allah ya baka kudi tilas ka ko ka so duk shekara sai ka je hajji duk tsada wala masaba ta kuma zaku ya saboda haka baya biye ma wasu shawarwari na sahabbansa saboda tausayinsa shi yasa a sallar tarawihi da yazo yayin sau hudu sai yake sai dai na fituwa dan kada a farlanta dan ana tai alqur'ani na iya sauka cewa to tunda dai mutane suna sha'awar sallar nan kawai ta zama farilla to kaga yanzu ma a daddafa fa ake kaiwa an daddaure shedanin manyan shedanin an daddaure su amma ka duba yadda ake to bare kuma a ce bayan azumi duk an sako shedanu gaba daya shugabannin su duk sun fito sun shiga operation a ce kuma sai ka zo kaya ba za su yi ba za ka iya to saboda haka Allah yake lallashin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa la ka hasana alaihi kada ka yi bakin ciki akan su kamar da ubangiji ya ce fasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun ka yi hakuri Allah yana ganin hakurinka ladan hakurinka yana gurin Allah ka yi jure kada ka damu ka yi bakin ciki bisa halin da kake ga mutanen ka ciki wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun kada ka samu kunci saboda game da makircin da suke yi inna Allaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun shi ne sannan ubangiji ya ce waqfid janahaka lil mu'minin sannan ka kaskanta wato ka kaskanta kanka ga mu'minai shi ne ma'anar khafdul janah wato ka yi tawalu a gurin mu'minai tunda can ubangiji ya ce da shi wala tahzan alaihim kada ka yi bakin ciki game da kafircinsu to kada a dauka cewa a ana nabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai busasshen zuciya ba tausayi ya zama mai tausayi kuma ga mu'mini amma waɗancan ba su cancanci tausayi ba ya ayyuhan nabi jahidul kuffara wal munafiqin waghluz alayhi kaga a can annabi Allah ya ce waghluz alayhi ya ayyuhal ladhina amanu qatilu alladhina yalunukum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilza amma ubangiji ba dauke sarki ce muhammadur rasulullah wal ladhina ma'ahu الشداء على الكفار سيتي رحماء بينهم وانتو اقوي روان زافي اقوي نسني ان زافي بيتو اقوي ان زافي كيسو اقوي زافو ان كما كاتي سني تو اقوي سني وانتو دوانا اقوي سورا الله ما اقوي سلكي يسيفا تاسو لتو الشداء على الكفار باسا رغوان تاو كافرين اما كما رحماء بينهم masu tausayi ne a tsakaninsu wato in ka gansu a fagen yaki kai ka ce waɗannan mutane ba za su yi rahama ba za su yi tausayi ba sannan in ka zo ka same su a tsakaninsu suna mu'amala sai ka ce waɗannan ba za su iya komai a wurin yaki ba da an je fashewa za su rika yi da kuka mutum a masallaci ana sallah yana kuka yana hawaye kishirba kuma ka ganshi yana kafara a filin yaki duk kuma shine yanzu gashi a gaban Allah ya kaskantar da kansa cikin mu'minin ya kaskantar da kansa shi yasa Allah ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'ala al-mu'minin a'izzatin 'ala al-kafirin azillatin 'ala al-mu'minin masu kaskantar da kansu ne ga mu'minai amma azillatin 'ala al-kafirin a'izzatin 'ala al-kafirin masu ne izza ne ba sa wulakanta kansu gaban kowane kafiri duk inda za su je in dai gaban kansu tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam kan lokaci same shi cikin sahabbansa dan kowa saukin kai har ma wani lokaci a zo a kasa gane wane ne ayyukum muhammad a zo a same shi zaune su abubakar da umar a ce cikin waye muhammad din a cikin ku sai an ce gashi nan sannan a fahimci cewa a shine wannan ya saje da sahabbansa ya zauna cikin su yayi hira ya nemi shawara su yayi tafiya da su ya shiga kasuwa a yi ciniki ya taya ya saya Khuzaima ibn Thabit akwai hadisin Jabir ne ibn Abdullah yake gaya mana wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa
wani mutum da rakuminsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ciniki mutumin yace na sallama annabi yace to biyo ni muje ka karbi kudin suka taho annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba manzo Allah yayi gaba yayi masa nisa shi kuma a hanya mutane na tattare shi na tsaya ba rakumi bane doki ne mutane na tattare shi na tsaye doki har aka samu wani ya bashi kudin sama da yadda manzo Allah ya saya ba kauye ne duk da ya ga manzo Allah ne da yaji an bashi tayin da yafi na manzon Allah bayan sun gama ciniki ciniki ya fada kawai kudi zai karba doki ba nashi bane da yaji wani ya saya sama da dan su dan mutane ba su san cewa manzon Allah ya riga ya sai doki shi kuma bai bayani sai kawai ya dakata sai ya daka wa manzon Allah kira yace ka zo ka biya dokin nan in zaka biya in ba zaka biya ba zan sayar mu ne ba an gama ciniki ba karba kudi zai je yi to ya san cewa a lokacin ba kudi a gurin manzo Allah sai ya ce zo ya biya yanzu in ba haka ba to shi ba zai sayar da dokin nan manzo Allah ya dawo yace kai ba mun gama ciniki ba na saya biyan ka zan je ka karbi kudin yace a ni ba mai wani ciniki da kai ba mutane suka zagaye manzo Allah da bakawi yana na saya yana ta shi ba a yi ciniki ba bai sallama masa ba can mutane suka ce ban kai manzon Allah ne ba zai maka ƙarya shi kuma yana cewa sai manzon Allah ya ka shaida ba kauye ba la mutane suna cewa manzon Allah ne zai maka ƙarya shi kuma yana cewa sai ka halum mashahidan yashhadu laka anni qad bi'tuhu kawo shaidan da zai bada shaida na sayar maka can Huzaima ibn Thabit ya taho sai ya ga manzo Allah a tsaye ana wannan takaddama sai ya ce ni zan ba da shaida ka sayar masa manzo Allah ya ce da shi ya ce Huzaima kai kuma da me za ka yi wannan shaida ya ce bi tasdiqi iya saboda na yadda kai mai gaskiya ne wannan kawai zai sa in ba da shaida cewa ka saya ya sayar maka annabi ya ce to Huzaima shaidar ka matsayin shaidar mutum biyu take saboda haka ba kawai dole ya saki doki to haka annabi yake mu'amala ya shiga kasuwa ya saya wani lokaci a masa runtu a ce ba a sayar masa ba a yi ta takaddama to kaga in ba mai saukin kai ba ai ba zai ma shiga abin da ba sai da zabaniyawansa ta yadda da ka so za ka yi wani wasa a casa ka to amma manzo sallallahu alaihi wasallam manzon rahama ne da rahama Allah ya koshi je mun fadi wannan rahama ta manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin karatun Allah ce waqfid janahaka lil mu'minin a wani guri Allah ce waqfid janahaka liman ittaba'aka min al mu'minin anan ana nufin ka kaskantar da kanka kada ka nuna isa kada ka nuna girman kai kada ka nuna kafi kowa wannan shine ma'anar khafdul janah lokacin ana rigimar izala ta farko izala suka ce ba a durƙusa wa iyaye malaman gargajiya suka ce sai an durƙusa saboda Allah ya ce a durƙusa Allah ya ce waqfid lahum janahadh dhulli minar rahma saboda haka a wannan aya da aka ce ka kaskantar musu da fukafukan wato kankan da kai na rahama ai dan adam bai da fukafukai me fukafukansa hannayensa ya zai ya kankantar da hannayensa shine tsuguna suka ce Allah ya ce a tsuguna wa iyaye to kaga wannan fasarar ba za ta tafi daidai ba saboda irin wannan ta'abiri irin wannan salo na magana ai Allah ya gaya wa annabi ya ce wa mu'minai waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ko waqfid janahaka lil mu'minin kenan za ka fasara ta cewa Allah ya ce annabi ka durƙusa mu'minai me bambancin wannan ayar da waccan waqfid janaha dhulli waqfid lahu ma janaha dhulli min ar-rahma duk dai khafdul janah to kaga in dai ka fahimci cewa anan ba durƙusan ake nemi to can ma fa ba durƙuso ake nemi ba sai dai in zafin kai zai amma ba ayar ce take nufin durƙuso ba saboda haka Allah madaukakin sarki yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kaskantar da kansa ga mu'mini kuma haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin sahabbansa cikin tawalu kuma haka ya umarci al'ummarsa duk su zama masu tawalu da wannan ne ya ce nasara a bisa zukata cikin dan kankanin lokaci ya farauci zukata sama da abin da mutum zai yi da dukiyarsa ko da mulkinsa ko da jama'arsa cikin dan kankanin lokaci da irin wannan dabi'un na kwarai. Allah madaukakin sarki ya bamu damar koyi da shi a cikin halayensa na kwarai. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya yafe mana. Sai gobe kuma insha Allah.